نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادواء أن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللقاء لكينا جكينا رمبوشي أولا يمتشينا لهدي يو بكوي غوتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 6 miladiya ta 2016 a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsiri suratul kahfi kissar annabi Musa alaihi salam da al-Khidr alaihi salam gabanin mu shiga karatun ayoyin da za mu fassara bi iznillahi ta'ala. Akwai ɗan tambayoyi kaɗan da za mu ansa. Da farko, ina jan hankalin waɗanda su rubuto tambaya, ɗan rubuto ta a taƙaice, ka rubuto pamphlet, ka rubuto doguwar tambaya wacce kafin ma a gama karanta ta sai ya ɗau lokaci mai tsawo, ka taƙaita buƙatarka ko tambayarka kawai a cikin 'yan sadurra. Sannan abu na biyu, ya kamata ya zamana tambaya cewa rubutu ne wanda yake mai karantuwa. Idan rubutunka baya karantuwa, to ka ba mu wani ya rubuta maka, don kada ka kawo tambaya kuma ka ji shiru ba ansa ba, ka zaci ko wani abu ne ya hana ansa, illa kuma rashin kyan rubutun ne. To, wannan yana tambaya ne, yake cewa an haɗa sallar maghrib da ta isha'i, wato jam'i, sai wasu daga cikin waɗanda aka yi sallolin jam'in tare da su sai kuma suka sake dawowa suka buɗe masallaci suka yi sallar tarawihi tare da shafa'i da witri a cikin wannan masallacin. To, yin haka daidai ne? Akwai wasu waɗanda suke sharɗanta cewa da zarar aka haɗa salloli guda biyu a lokacin guda ɗaya daga cikinsu saboda wani uzuri na ruwan sama ko iska ko duhu ko tsoro ko wani abu daga cikin dalilai waɗanda suke ba da dama a yi wannan haɗin, to da zarar aka gama kowa ya kama gabansa, kada a zauna a cikin masallaci. Akwai wanda suke kawo wannan sharaɗin, amma wannan sharaɗin ghairu warid, ba ya da wani dalili da yake nuna cewa sharaɗi ne sai wato in aka gama kowa sai ya fita. Na'am, za a iya samun wanda zai fita, za a iya samun kuma wanda zai zauna. Ba za a ce idan za ka zauna ba, to shikenan ba za ka shiga a yi sallar da kai ba, sai wanda idan an gama zai tafi, shi kaɗai ne za a haɗa sallar da shi. Tunda abinda ake tunani shi ne samarwa da masallata wani rango mai wani sauƙi, yayin da aka ce kowace sallah a lokacin za a yi ta a daidai lokacinta da aka saba yi, ta yadda cewa in aka gama sallar maghrib misali sai kowa ya koma gidansa, sannan a dawo a sake shiga sallar isha'i idan lokacinta ya yi, ana ga akwai matsawa, akwai takuruwa a cikin yin haka. To, sai shari'a ta ba da dama cewa kuna iya haɗawa saboda wannan uzurin, ta yadda ba za a tilasta wa mutane su yi tafiya biyu ba a lokacin da yake da matsala, za a samu mashakka a cikinsa. To, wannan shi ne hikima da ta sa shari'a ta ba da wannan damar. Saka, idan ku duka daman a masallacin kuke gaba ɗaya, ba wanda zai fita, kun san da haka. Misali, wani haɗuwa ce kuke yi ko kuna mitin, kuma a cikin ku liman yake, kuma ba wani wanda yake zuwa sallah daga waje a wannan masallacin sai iya kuya ku, kuma kun san ba za ku fita ba, to kowace sallah sai ku yi ta a lokacinta, domin uzurin da zai sa ku haɗa sallar yanzu babu shi a kanku. Amma idan ya kasance akwai waɗanda suke daga waje za su zo, kuma in an gama wasu za su tafi, to ana da damar wannan masallacin in haɗa sallah, ko da kuwa wasu za su wanzu a masallacin ba tare da sun fita ba, waɗannan masu wanzuwar ba za su hana a haɗa sallar ba, kuma ba za zaman su a masallacin ba zai hana su bin wannan sallar da za a haɗa ba. Tunda dai shi liman sau ɗaya zai jawo mutane sallah, ba zai zauna ya jama waɗannan, kuma sannan waɗancan su ma in tasu lokacin, in nasu lokacin yayi ya tsaya ya jawo su sallah ba. Saboda haka ba sharaɗi ba ne dan an yi sallar, an haɗa sallah a masallaci saboda ruwa ko dare ko wani abu, kuma ba za a yi sallar tarawihi a ciki ba. An ba wa duk waɗanda suke da damar tafiya su tafi, an sauƙaƙe musu, kuma sun samu sallar jami'i, sun samu sallah tare da liman, ba tare da kuma an takura musu cewa sai sun je su sake dawowa ba. Wannan kuma baya hana cewa idan waɗanda za su yi sallar qiyamul layli a gurin suna nan, za su yi sallar su, su yi sallar su, wannan babu komai a ciki. Wannan kuma cewa yake yi wa meye hukuncin isar da wato murya da ladan yake yi, wato abinda muke cewa zakara a sallah, shi ya ga masallatai a masallacin annabi da masallacin harami duk ana yi, mu kuma a nan Najeriya ba ma yi. To na farko dai na san watakila yana sanar da cewa ita shari'a ba tana duba abinda ake a Makka da Madina bane, ko masallacin Makka da Madina bane, ba wannan ne, ba wannan ne mizani a shari'a ba. Mizani a shari'a shine abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne alqur'ani da sunna, sai kuma abinda ya tabbata na ijma'in malamai. Abinda duk yake ba wannan ba, to sai ya samu goyen bayan waɗannan, zai zama hujja. Saboda haka dan an yi wani abu, dan limamin Madina ko limamin Makka yayi wani abu, wannan ba shi yake nuna wato shi yake nuna halacci ko shar'ancin ko hujjar wannan abu ba. Zai iya yin wannan abu kuma a zo a gyara masa, shi da kansa watakila ma zai iya gane cewa kuskure yayi. Don haka zamanto wasa limamin harami ko limamin Makka a Madina, wannan ba shi yake nuna cewa ya baya kuskure ba, kuma duk abin da yayi shari'a ce. Akwai lokutan da aka jima dukkan wata mi'izana da ka sani gurin kiran sallah, wannan doguwar hasumiya da ka sani a cikin masallatan nan guda biyu, tana da ladanin ta da yake kiran sallah. Saboda haka in lokacin kiran sallah ya duk gaba ɗaya lokaci ɗaya za su yi cara, da babban ladanin ya fara sauran duk za su ansa. Saboda haka a lokaci guda a masallacin ka samu akwai ladanai goma ko sama da haka, kuma suna kiran sallah a lokaci ɗaya. Daga baya aka kashe wannan, da ana yi, da hujja ce, da shi ke nan ma duk masallatanmu sai a ce a ci gaba da yin wannan. Su da kansu daga baya suka daina. Da can a masallacin harami na Makka kowace mazhaba tana da limaminta. Hanabila za su zo da limaminsu ya ja su sallah, idan ya gama sai Shafi'iyya su zo da nasu su ma ya ja su sallah, idan ya gama sai 'yan Malikiyya su zo su ma da nasu limamin ya ja su sallah, idan ya gama sai 'yan Hanafiyya su ma su zo da nasu limamin ya ja su sallah. Saboda haka ana jam'i wajen guda hudu a kowace sallah, kowane liman, kowace mazhaba da limaminta, kowane 'ya'yan mazhaba da wanda za su bi sallah. Zuwan Sarki Abdulaziz shi ya kashe wannan bid'ar, aka ɗayanta limanci ta yadda in aka yi sallah shikenan an yi sallah, kowace mazhaba kake kawai ka zo ka bi. Kaga a harami ake yin wannan, da sai ya zama hujja ce duniyar musulmi a rika yin haka a lokacin? So ba wai dan an yi abu a cikin masallaci mai alfarma na Makka ko Madina shikenan ya zama hujja ba, sai in ya samu goyen bayan alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Akwai sanda ake yin wuturi biyu, ko mu mun riski wannan lokacin da ake yin wuturi biyu a haramaini, in aka yi sallar tarawihi aka yi mata wuturi, in aka zo sallar tahajjud za a sake yin wuturi. Lokaci ɗaya malamai suka tsaya suka ga cewa wannan fa ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, qarara la witrani fi layla, ba a wuturi biyu a dare ɗaya. Suka zo suka kashe abin, aka dawo wuturi ɗaya ake yi. In dai aka ce asharul awakhir sun shigo za su yi tahajjudi, to in suka yi ashan ba za su yi wuturi ba, sai su bari sai sun yi tahajjudi. To irin wannan yana faruwa, saboda haka ba hujja ba ce. Kuma in ka je yanzu haka shi kansa wannan tabligh din, zaka ga haramaini din ne kawai ake, sauran masallatai duka ba sa yi. inda a cewar abu ne sunna ce muttaba'a, ya kamata su ma masallatan garin duk su rika yi. Saboda haka shi wannan tabligi ya zama kamar wani abu ne na al'ada, sannan kuma wani mukami ne. Yanzu shi wannan da kaga yana zakara din gurin babansa ya gada, babansa gurin kakansa ya gada, shi ma ɗansa yana da yana jira in ya mutu ya gaje shi. Saboda haka sai ka samu har rigima ake akan wannan. To yau lokaci ɗaya a zo a ce da an dakatar da su da albashinsu da komai, watakila ma har gidaje ake raba musu, suna da albashinsu da dukkan wani abin da ake musu na tagomashi. To kaga babban wani abu ne na samu, aka zo aka ce an kashe shi, to za a yi rigima ba ƙanƙanuwa ba. Amma dai wannan ba shi ne hujja ba, kuma ba shi ake dubawa ba. A wannan shi kuma yana tambaya, yake cewa me hukuncin sallah wanda yake bin sallah daga nesa, wato baya karasa masallaci kenan, wanda bai shiga sahu aka yi sallah da shi ba, ya bi sallah daga nesa, sawa'un ya shigo masallacin ko bai shigo masallacin ba, ba shi da sallah. Ba wai sai yana nesa ba, ko da ya shigo harabar masallacin amma bai shiga cikin ƙwaryar masallacin ba tare da cewa akwai guri, akwai sahu, bai cika ba, sai ya tsaya can gefe guda yana bin liman, to wannan sallar babu ita. Ballantana kuma ya tsaya ƙofar gidansa ko ƙofar shagonsa yana bin sallah, to wannan ba shi da sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la salata li munfaridin khalfa as-saff illa fi as-saff, babu sallah ga wanda ya ware shi kadai a bayan sahu sai ya shiga sahu. Kaga koda ya shigo cikin ƙwaryar masallaci kamar nan din nan, ce akwai sahu biyar ne za su yi sallah, sai wani ya tsaya can baya gashi a cikin ƙwaryar masallaci amma kuma bai shigo sahu ba, to ba shi da sallah, saboda ya gaskata a kansa cewa munfaridun ne khalfas safi, ya kadaita shi kadai a bayan sahu. Illa sai idan sahu ne ya cika, ya tashi wani sahu shi kuma, to wannan shi kadai ma sahu ne. Idan a ce sahu ya cika, sai ya zo babu inda zai shiga sahu da yake gabansa, sai ya fara wani sabon sahu, wannan ba shi da matsala, shi ne sahun. Kowa ya zo dole ya haɗu da shi, idan da wani zai zo can ya tsaya a gefe bai haɗu da wannan ƙwaya ɗayan ba, to shi ne ba shi da sallar. Amma shi wannan ƙwaya ɗayan da ya zo ya kafa sahu bayan sahu ya cika, to wannan yana da sallah. Hadisin da yake cewa idan ka zo ka samu sahu ya cika, ka jawo wani ku haɗu ku zama sahu, wannan bai inganta ba, saboda ka kuskura ka jawo wani, kai kuma in an ja ka kakkaba da kai. To sai kuma yake sake tambaya, wannan rubutun nashi baya da kyau, yake tambaya kuma cewa to aka yi sallah aka samu kabili ko ba'adi, ba a ankara ba, sai bayan an gama sallah liman ma ya yi magana, ma mu sun yi magana aka gane an yi an samu sahau, to shi ne yake tambayar cewa yaya za a yi a gyara wannan sallar, don wani ya ce musu ba ta gyaru ba. Ya ba za ta gyaru ba, idan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gyaru, an kuma samu irin wannan ta gyaru, to kuma ta wane ne ba za ta gyaru ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah azhar ko da asar, ya raka a biyu, yana san ya gama sai ya sallama, sai wani ana kiransa zuli ya dai, sai ya ce ya rasulullahi a qusiratis salat am nasita, sallar ce ta koma kasar ko mantawa kai? Annabi ya ce kullu zalika lam yakun, ni dai ban san haka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, ni dai ban san an yi ƙasarin sallah ba, kuma ban san na manta ba. Sannan ya dubi a sahabbai su Abubakar da Umar, duk suna cikin sahu ba su yi magana ba, ya ce a sadaka zuliyadain gaskiya ya faɗa? Sahabbai suka ce na'am, gaskiya ya faɗa, su raka'a biyu muka yi. Annabi ya ƙara kawo raka'o'i biyu, aka yi sujjada ba'di. To kaga anan an yi maganganu, Zuliyadain ya yi magana, Annabi ya yi magana, sahabbai sun yi magana, duk da haka kuma aka tashi aka kawo raka'a biyu, aka cika shi sallah, sannan kuma aka yi sujjada ba'di. saboda haka dan an yi magana ana zaton sallah ta kare sai kuma yau aka gane cewa bata kare ba to wannan babu komai a ciki sallah za ta gyaru to wannan shi ba tambayar sa irin ta wancan ne cewa suna da masallaci aha abinda yake cewa ce suna da masallaci a unguwar su amma sai kaga suna yin sallah a inda suke a kofar gidansu ba tare da limamin su wato suna da akwai masallaci a unguwar amma kuma ba sa ƙara sa masallacin sai su yi daba a kofar gidansu sai su yi sallah da limamin su to shine yake cewa wannan abin da suke yi daidai ne ba daidai bane idan akwai masallaci ba daidai bane ku ware kofar gida kuna sallar ku sai ku tafi ku cika masallaci saboda inda a ce haka za a yi to kowa kofar gidansa sai ya mai da ita masallaci shikenan masallacin da aka gina ya zama kango in kana da kofar gida wani ma yana da kofar gida in kana da abokai wasu ma suna da abokai kowa sai ya haɗu da abokansa shikenan kaga an kashe masallatai kenan an yi su don a raya su wannan kuma ya zama sanadiyar kashe su saboda haka ba daidai bane matukar akwai masallaci to ya kamata a je a cika masallaci in yayi kadan ku harhaɗa kuɗi ku ƙara faɗaɗa shi ko ku sai filin da ya fi wannan girma ku buɗa shi ko ku nemo wani wanda zai taimaka muku sake gina muku wanda ya fi wanda kuke da shi girma wannan shine abin da ya kamata ku yi sai dai matsalar su ta sha bamban da ta farko wanda zai bi sallah daga kofar gidansa waɗannan ba a cewa sallar su ba ta yi ba sallar su ta yi amma kuma sun yi abin da ba shi ya dace a shari'ance ba sallar su ta yi amma warewa su riƙa yin nasu libancin su kadai a kofar gidansu tare da cewa ga masallaci kusa da su wannan kuskure ne to sai wannan shi kuma da yake tambaya akan cewa su ma'aikata ne suna da union wato suna da kungiya ta ma'aikata sai shugabanninsu suka zartar da cewa duk wani wata kowa zai ba da kuɗi wai da manufar cewa idan wani aka yi masa haihuwa ko aka yi masa rasuwa za a iba daga shi wannan kuɗin a taimaka sai wasu suke cewa to akwai wanda shi a shekarar ba za a yi masa haihuwa ɗin ba kuma ba lallai a yi mutuwar ba to shi ya ta ina zai samu tallafin wannan kuɗin kenan to sai aka ce ai kawai an zartar saboda haka mutum ko ya ƙi ko ya so dole yana cikin wannan asusu wannan ba daidai bane a shari'ance a shari'ance bai dace a ci dukiyar kowa ba sai da tibun nas sai da yardarsa da amincewarsa dukiyar musulmi al'aslu fiha al-hurma asali ga dukiyar kowane musulmi shine ka a taba masa kayansa dukiya ce mai alfarma mai daraja sai idan shi ya dauka ya bayar idan ba da san shi ya dauka ya bayar ba aka kwata to wannan yana cikin albatil da Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to bil batil din nan dukkan wani abin da ba haƙƙi ba idan ka dauka ka ci daga dukiyar wani musulmi to ka ci ta ne bil batil annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha ce da jininku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne a kanku kamar yadda wannan ranar taku take da alfarma saboda haka dukiyar mutum haramun ne wani ya taba kamar yadda ba zai zubar masa da jini ba kamar yadda bai halatta ya taba mutuncinsa ba saboda haka al'aslu fi malil lisan muslim shine al-hurma sai idan shi ya yarda saboda haka wannan asusu idan mutum shi ya ga dama ya ce zan riƙa ba da taimako shi ma irin wannan taimakon bai kamata a ce an ƙayyade shi an ce dole ka ba da kaza ba kowa ya riƙa ba da abin da ya yi alkawarin zai riƙa bayarwa in aka tara wanda yake da buƙata a taimaka masa a ciki to wannan shi kenan amma a ce an tilasta shi dole ya ba da wannan kuɗin idan buƙatarsa ta tashi a taimaka masa in ba shi da buƙata kuma shi kenan kuɗinsa ya mula wannan bai dace ba wannan yana kama da caca saboda haka ba daidai bane idan har waɗanda suke yin waɗannan ma'aikata musulmi ne ko shugabannin musulmi ne to ya kamata su san cewa abinda suke ya saba wa shari'ar musulunci kuma duk wani wanda aka karɓi kuɗinsa a mayar masa da kayansa sai dai in shi ya yarda cewa ya sanya wannan kuɗin gashi nan fi sabilillahi duk wanda taimakonsa ya tashi ana buƙatar taimako a taimaka masa, wannan shikenan ya ba da dukiyarsa, sai a yi masa addu'a Allah ya biya shi. To sannan ne tambayar maganar sun sai wake a sun aje shi wata biyu a ko wata biyu da suka wuce suka aje shi, yanzu sun fitar da shi domin su ci riba. Yin haka haramun ne, wato sun sai wake sun aje, yanzu sun fito da shi don su sayar. A duk abincin da ka saye shi a lokacin da yake baja-baja, sayanka da shi ba zai sa a ƙuntatu ba, to wanda baya cikin ihtikar. Ko abin ya kasance ba abinci ba ne laruri, sai ka saye shi, kuma sayanka ɗin da shi ba zai matsa wa mutane ba, ba zai ɗaga farashinsa ba don kai ka saya, to wanda baya cikin abin da aka hana. Abin da aka hana shi ne ka saye abinci a lokacin da ake wahalarsa, kai kuma ka ɓoye, don idan na kowa ya ƙare kai ka fito da naka, ka karɓi kuɗi mai yawa a kansa, to wannan haramun ne. Annabi yana cewa la yahtakiru illa khati'un, hadisi ne sahihi a cikin Sahih Muslim, babu wanda yake ɓoye abinci sai mai kuskuren ganganci, sai mai ganganci. Ganganci ne kake yi na addinin ka sayan abinci lokacin da ake buƙatarsa ka ɓoye, kuma ba abinci ba. Wasu malamai sun ce dukkan wani abu mai amfani da al'umma take buƙatarsa, idan ka san cewa in ka saye shi ka ɓoye zai yi wahala, to haramun ne ka saye shi koda ba abinci ba ne. Wato a ce ana wahalar fetur, sai ka saye fetur ka ɓoye, saboda ya zamana kowa a gurinka zai zo yana saya, to wannan ka shiga ciki ka ɗauka sai abinci. Wasu malamai suna ga dukkan wani abu mai amfani da al'umma take da buƙatarsa, in har za ka saye shi ka ɓoye, kuma ɓoyewar taka za ta jawo wahalarsa, to haramun ne ka saye shi. Amma idan akwai abu baja-baja, misali an yi noma, an noma barkono misali ko albasa, ga ta nan baja-baja, masu ita ma suna son su samu masu sayar. Idan irin masu saya da yawa wanda za su aje babu, su ma ƙarshen abin da suka noma ma zai iya lalacewa, ko kuma ya zamana ba su samu abin da suke so samu a kan kari ba, to wannan babu komai a ciki. Saboda haka ɗayan biyu ne, ko dai abu yana wahala ka saya ka ɓoye don ka sa mutane cikin matsuwa, kai kuma ka ci riba kazamtacciya, ko kuma abu akwai shi amma ka saye shi don kowa ya dawo wurinka zai saya, kai kuma ka sa farashi yadda kake so, wannan duk haramun ne. Sai wanda yake cewa mai hukuncin bashin banki saboda rashin albashi ko rashin lafiya, duk da ya san akwai riba a ciki amma ba yadda ya iya. To al'asulu dai ta riba haramun ce, wannan shine da wani abin da kowane musulmi ya san, wannan abu ne wanda yana cikin daruriyat, kowa ya san cewa haramun ne, riba haramun ce. Alkur'ani kafa ne ya haramta riba, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Haka nan Allah ce innamal bay'u innamal alladhina qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Kana su shi da Alkur'ani sun fito karar sun haramta riba, saboda haka babu wani wanda yake musulmi ne kuma bai san haramcin riba ba. Kuma ita riba ba karama ba babba, duk riba riba ce, da wanda ya ci bashin miliyoyi, da wanda ya ci bashin yan dubunnai, duk ɗaya suke. Inda akwai riba to duk riba ce, don wani zai ce maka an bashi amma in riba kaɗan ce a ciki. Akwai wanda za su yi fata, wasu ce ana ɗan bada amma ƴan riba ɗan kaɗan ake karɓa, to wannan kaɗan ɗin haramun ce. Waɗanda suke masu karkatacciyar fahimta su ne suka halatta a bada riba kaɗan, saboda wai Allah ce la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, kar ku ci riba linkin balinkin. Suka ce in dai ba linkin balinkin ba ne ba matsala, wanda wannan kuma sifa ce wadda ba ta da mafhumi, ta fito ne kawai ne bayanin waƙi. Saboda haka ake yi a lokacin, tun yana cin riba ninkin ba ninkin, Allah ce to ku daina cin riban nan ninkin ba ninkin, ba wai da yana nufin cewa ita kadai ta haramta ba. Allah ce wa zaru ma baqiya min ar-riba, ku duk kankantarsa, ma baqiya min ar-riba, kaga ma baqiya ba sai mai yawa ba, komun ganganta sa. Saboda haka ita riba haramun ce qat'an, wanda duk wani musulmi ya san da wannan. Akwai larura da za ta halatta maka riba, ka ci riba? Na'am, dukkan larura takan halatta abinda aka haramta, amma ya kamata a san haddu darura din, dan yawancin mu bamu ba mu gane me ya haddu darura. Ba wai kana samu da wahala ba, kana ci da kyar, kana samun abinda kake ci da kyar, wannan ba shine larura ba. Ba wai baka samu abinda za ka yi sabon dinki ba, ko kai wa yaranka kayan sallah, ba wannan shine larura ba. Abinda ake kira larura shine abinda zai bayu zuwa ga ka rasa ranka, ko wani ya rasa ransa, ko ka rasa wani bangare na jikinka, ka rasa wata lafiyarka. To a nan ne ake cewa larura, abinda in baka yi ba, ko dai ka mutu, ko ka rasa ido, ko ka rasa hannu, ko ka rasa kafa, wato ka zama da kasashe a dalilin wannan rashin wannan abu. Amma dan abinda za ka dan sha wahala ka murmure daga baya, wannan ba shi ake cewa. Dan wasu sun dauka mashakka ita ce larura. Akwai mashakka, akwai wahala. Yanzu misali a ce mutane suna cikin wahala, to wannan ba ita ce larura ba. Amma aka ce ana mutuwa, to wanda duk ya kai ga wannan stage din, to ya kai stage din larura, ko mushi ne a gabansa, ya halatta shi. Yadda Allah ya haramta riba, ko haka ya haramta mushi. Saboda haka in ka ce kana cikin larura, to sai ka duba ka ga wacece kana cikin wahala ko kana cikin larura, akwai bambanci. Ba duka wahala bace take larura, ba duka larura wahala ce. Saboda haka idan har wahala ce wacce za ta kai ka ga za ta salwantar da rayuwarka, ko ta rayuwar ƴaƴanka, ko ta salwantar da wata gaba, ko aikin wata gaba ta jikinka, ko ta jikin ƴaƴanka, to wannan larura ce. To a irin wannan an halatta maka. A jiyan nan mun yi magana cewa mutumin da ya shigo gari da yunwa ya nemi a bashi abinci aka hana shi, ya halatta ya je gidan mai abinci su suba masa, in ya so in ya ci ya gudu, daga baya ya dawo ya biya su, daga baya ya dawo ya biya su. Mun yi wannan magana, kada a tsaya a kan ya gudu din kuma shikenan a tsaya a nan. In ka gudu ka samu kudin ka dawo ka biya. To kaga wannan larura ce, kuma ta halatta masa ya ci abinda ba nashi ba, to wannan ita ce larura. Saboda haka yanayin da ake ciki, idan har mutum ya kai wannan matsayin, shi ya dai san halin da yake ciki, wahala ce kawai yake ciki, ko kuwa ya kai matsayin da za a kira abin larura, to shikenan. Akwai wanda zai ce shi gidan haya yake ko da yaushe, amma ba zai iya mallaka gidansa ba sai ya ci riba, sai ya ci bashi na riba. In ba haka ba, to sai zai rayu ba ya da gida. To waye ce dole kowa ya zo duniya sai ya mallaki gidansa har kafin ya koma ga Allah? Ba sharadi ba ne. Idan har kana samu kana biya, shikenan, kai ta addu'a, kuma Allah ta'ala ya bude maka hanyar da kai ma za ka mallaki naka. Ita matsalar riba, Ubangiji ta'ala yana cire albarkar da take cikin dukiyar riba. Yamhaqullahu ar-riba, Allah ce yana bici, yana cire albarkar da take cikin riba. To duk abinda kuma ka karba dan yayi albarka, aka ce maka ba zai yi albarka ba, to ai akwai hadari. Yanzu kana jin baka da albashi, ka karbi kudin riba, ka ciyo su waɗannan, kuma da zaka ciyo bashin su, in mutuwa zaka yi sai ka biya su. Ba waɗanda za su ɗaga maka ƙafa ba ne su ce ai kana cikin matsala, ba za su kyale ka, za su iya ɗaure ka a kan wannan kuɗin. To yanzu daga rashin albashi ka koma yanzu gaba ɗaya ka rasa ƴancinka, kana kulle a cikin kurkuku. Abinda duk ka samu duk ya lalace, abinda da kake ɗan ji da shi, wataƙila kana ɗan babur ɗinka da kake hawa, ka zo ka rasa shi a dalilin wannan. Kuma kuɗin ya ƙi biyuwa, saboda yawanci irin wannan kuɗin riba hawa yake yi kullum, ba tsayawa yake a wani matsayi ɗaya ba, hawa yake ta yi, shi ne azafan muza'afa ɗin. Saboda haka mutane a ji tsoron Allah, a sani cewa idan mutum ya ji tsoron Allah, ya maida al'amarin shi ga Allah, dukkan wani abu mai matsatsi, to yana da akwai lokacin da za a samu sauƙinsa. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Muna karanta wannan ayar, amma kamar wani lokaci ba ma jinta a jikinmu, ko kuma kamar ana karanta mana amma ba ma ɗaukan da gaske ne. Waman yattaqillaha shi ne sharaɗin taqwa, shi ne ka ji tsoron Allah ta hanyar yin abin da ya ce da barin abin da ya hana, shi ne taqwa. Wanda duk ya samu wannan taqwar a tare da shi, yaj'al lahu makhrajan, zai sanya masa mafita. Makhrajan anan مخرج نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وتدك وتم مسوا قوة إليش ما جننت شيني صوران الله قوة إلهم مسوا ما جننت شيني صوران الله سواء مسوا شيء تلافيا مسوا شيء تسألو تلاشين سامن كنشرهان كلي مسوا شيء تتتلن أرزكي مسوا شيء تزمن تكيو تقومي تقوما ميتشي idan aka sa tsoron Allah a ciki to sai ubangiji ta'ala sai ya sa mutum mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ya azarta shi ta inda baya tsammani ta inda baya zaton arzikin sa sai ga arzikin sa ya zo masa tana to inda a ce zamu yi imani da Allah mu yi imani da wannan ayar yadda ya cancanta mu ba wa yi imani da ita mu sanya tsoron Allah a cikin zuciyar mu koda kuwa mun shiga cikin wata damuwa da matsuwa to da sai mu zazzamar ga ganin sakamakonta tunda babu wanda ya kai Allah fadar gaskiya waman asdaqu minallahi haditha waman asdaqu minallahi qila babu wanda yafi fadar gaskiya kamar Allah ta'ala abinda Allah ta'ala ya fada dinnan gaskiya ne qul sadaqallah kace abinda Allah ya fada gaskiya ne a tambaya ta karshe da zamu ansa daga lokaci ya tafi a wani yake cewa shi ma'aikacin asibiti ne kuma an kai masa wani mara lafiya ya sa shi ya yi admitting dinsa amma kuma sai ki kula da shi baya zuwa ya duba shi ba wai dan wata larura ba saboda tsabar sakaci da rashin daukan aikin sa da muhimmanci har mutumin nan ya mutu to abin ya dame shi ya dai yi kafara ta kwana 60 ya ma bar aikin asibitin saboda damuwa yayi kafara ta azumin wata biyu ya sa kafara kwana 60 kafara ba kwana 60 bane shahrayni mutatabi'aini azumin watanni guda biyu a jere zai iya zama kwana 60 zai iya zama kwana 59 zai iya zama wata kila ba 58 saboda ka ba wai sharadi bane sai ya cika 60 ana amfani ne da ganin wata wannan da muke lissafin wata ba lissafin rana ba kakka yi lissafin January, February ba wannan za ka yi ba lissafin al-Muharram Safar, Rabiul Awwal wannan za ka yi saboda ka da ganin wata ake wannan ba da lissafin rana ba shine lissafin miladiya to yake cewa yayi kafara amma kuma bai san ƴan uwansa su ƴan uwan wannan mamaci ba ballanta na je ya nemi afuwarsu ya nemi gafararsu amma duk da haka abin yana damunsa kuma yana ta dai yawaita ayyuka na kwarai yana roƙon Allah ta'ala ya yafe masa ce kuma in an ce sai an masa haddi to zai iya kai kanshi inda ake shari'ar musulunci a kashe shi shi ba to babu shakka kuskure ne ba ƙarami ba likita ko wanda aka danka masa mara lafiya ya kula da shi haƙƙin kula da shi yake hannunsa yayi sakaci duk da an san cewa al-ajalu bi yadillah amma Allah ta'ala ya sanya komai da sababinsa wanda za a kashe wanda zai zo ya kashe shi dama wannan shi ne ajalinsa a gurin ahlus sunna a gurin mu'tazila da suka ce wannan an kashe shi kafin lokacinsa amma a gurin ahlus sunna shi ne ajalinsa kun ga duk da shi ne ajalinsa amma dai wannan shi ne sanadiyar mutuwarsa don haka ake yi masa kisasi ko kuma ya biya diya to saboda haka koda da wannan wajibi ne idan mutum ya zan yana kula da mara lafiya a matsayinsa na likita ko a matsayinsa na nurse wajibi ne ya kula da mara lafiya ya tsaya kiyaye aikinsa in cutar ajali ce Allah ta'ala ya karbi rayuwar wannan mara lafiya shikenan wannan ba laifinsa bane ba yayi iya abin da zai iya amma idan akwai sakacinsa babu shakka in ya bari da gangan bai yi aikin da ya wajabta a kansa ba to wannan yana da sakaci kamar yadda wannan ya kafara za a dora masa kafara da diya aƙila ce take biyan diya kamar yadda aka sani ba mutum ne yake biyan diya ba danginsa gaba ɗaya suke haɗuwa duk wanda zai ci gadan shi to in ya jajibo abin diya shi ma zai biya shi ne a ƙa'idar musulunci ba mutum ɗaya shi yake haɗuwa ya bada diya ba to idan bai san waɗannan mutane ba bai san abin nan ba ya kuma damu da abin da ya faru gare shi kuma yana neman gafara yana neman Allah ta'ala ya yafe masa muna fatan ubangiji ta'ala ya karɓi tubansa ya yafe masa kuma masu irin wannan zai zama darasi su ma su kula da cewa duk waɗanda suke ƙarƙashin su ba su da lafiya, suke a hannun su ba su da lafiya, amana ce Ubangiji Ta'ala danka musu, kuma Ubangiji Ta'ala zai tambaye su dangane da wannan amana. Za mu ci gaba da karatun mu sauran tambayoyi, kuma sai dai a hakuri zuwa gobe insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
To wannan annabi Musa alayhi salam da ya sawa Khadir sharadi cewa in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra, in na sake maka wata tambaya bayan wannan da nayi maka, to kada ka tafi tare da ni, kuma ka kai matuƙa wajen karɓar hanzarina. Kuma sai gashi sun je alƙarya, sun shiga garin alƙaryar, sun nemi a ciyar da su ba a ciyar da su ba, sun nemi a karɓi baƙuncinsu ba a karɓi baƙuncinsu ba. Khadir ya ga garin garin zai faɗi, ya miƙar da shi da hannunsa. Annabi Musa alayhi salam ya ce laushi ita lattakhasta alaihi ajra, idan ka ga dama da ka karɓi lada akan wannan. To shine annabi shine Khadir alayhi salam yace hadha firaqu bayni wa bayni, wannan shine lokacin rabuwata da kai kamar yadda ka sharɗanta da kanka. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati alayhi sabra, in zan baka labarin fassarar abinda ka kasa jure masa, ka kasa haƙuri a kansa. To shine ci gaba da bashi labarin abubuwa da suka wakana a tafiyarsu, wanda ya gani yayi mamakin su, kuma har yake yi inkarin su. Na farko ce amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr, amma game da wannan jirgin ruwan, to ya kasance na wasu miskinai ne waɗanda suke aiki da shi a cikin teku. Fa aradtu an aibaha, sai nayi niyyar in aibanta ta, wato in lalata wannan jirgin ruwa. Wa kana wara'ahum malikun, a gaban su akwai wani sarki, ya akhudhu kulla safinatin ghasba, da yake kwace dukkan wata jirgin ruwa lafiyayya. Wato wannan shine sababin da yasa Yahuda jirgin ruwa as-safina, wannan jirgin ruwan da suka shiga, kana fa kanat limasakin, ta kasance ga wasu miskinai ne. Al-masakin jam'i ne na miskin, miskin kuma shine wanda yake talaka, ya mallaki wani abu amma bai mallaki abin da zai ishe shi ba a shekara. Wato ya mallaki wani abu, yana da watakila albashi, yana da sana'a, amma da za a tattara abin da yake samu a shekara a kwatanta da abin da kuma yake bukatarsa na shekara, to ba zai ishe shi ba, yana bukatar tallafi. Saboda haka watakila abin da yake samu, in albashi ne, in ma'aikaci ne, in dan kasuwa ne, in aka tattara gaba daya, ba zai ci da shi sama da wata bakwai ko takwas ba, zai ciyar da shi sama da shi da rabin shekara, amma ba zai isa shekara ba, wataƙila wata goma zai iya cinye wannan kuɗin. To wannan miskini ne. Saboda haka shi miskini ba wai ba shi da sana'a ba, ba wai ba shi da abin yi ba, ba wai kuɗi baya shigo masa ba, a'a yana da abin da yake yi, yana da income ɗinsa da yake shigo masa, to amma kuma ba zai ishe shi ya rike shi tsawon shekara ba, ya samu fiye da na rabin shekara. Wasu malamai suna bambance shi da fakiri. Fakiri shine abin da yake samu ko rabin shekara ba zai isa ba, inda za a tattara abin da yake samu a shekarar gaba daya da bukatarsa ta shekarar, to ba zai biya masa abin nan, ba zai biya masa bukatar wata shida ba. To sun ce wannan shine fakiri. Shi miskini ya dan fi shi dama dama, shi yana samun fiye da na rabin shekara amma baya cika shekara. To malamai suna cewa idan aka yi kalmar fakiri da miskini aka hada su a guri daya, to kowace da ma'anarta, kamar a ayar zakka innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, kaga an hada su, to kowanne tana da ma'anarta. Fakiri ya fi samun matsala, miskini kuma yana da matsala amma bata kai ta fakiri ba. Amma in aka kawo miskini kawai ba tare da ambaci fakiri a gurin ba, kamar a ce fafidiyatun ta'amu masakin, kaga ba a ce wa fuqara ba, to fuqara sun shiga min babi aula. Da har zaka ce yadda miskini to fakiri ai shi ya kamata ka bawa. To saboda anan kun ga masakin ne, Allah ya kira su masakin, wato du'afa ne, ajaza, masu rauni ne, haka Ubangiji ta'ala ya nuna suna da rauni tattalin arziki. Amma kuma in ko kula har suna da jirgin ruwan da suke aiki a cikinsa, suna haya suna ɗaukan mutane. Saboda haka tayu miskini ne, amma yana da motar hayarsa, yana da tasi ɗinsa, amma yana nan miskini saboda wannan abin da yake tarawa ta hanyar tasi ko ta hanyar hayarsa ko safarar da yake yi baya isarsa, dole sai yana neman wani tallafi daga gefe kuma. Saboda haka waɗannan miskinai ne suna da jirgin ruwa. Wannan lamun ɗin zama lil masakin al-zahir ta zama lamun tamlik ce, wato jirgin ruwan nasu ne. Don akwai waɗanda suke cewa tana yi jirgin ruwan ma ba nasu ba ne, wato abinda suke yi a karɓa suke yi suna aiki, me ake ce masa, ba kabu, to kabu almuhim dai suna karɓar na wani ne suna aiki, haya suke karɓa. To saboda haka ba nasu ba ne, amma a zahirin kalmar lamun ɗin nan lamun ce ta tamlik, wato jirgin ruwan nasu ne, le masakin nasu ne. Wasu daga cikin malaman tafsiri an yi ta kokarin a faɗi su nawa ne, wasu ce su goma ne, su takwas ne, a ce kuma daga cikin su biyar din da kasassu ne, guda biyar ne masu dan dama-dama su suke aikin da kasassun kuma suna gida suna kai musu abinci, duk dai da a ƙara nuna maka dai matsalar da suke ciki babba ce. To amma babu wani nasi zahiri da ya fito ya bayyana cewa ga yanayinsu. Alkur'ani da ya ce ne miskinai ne, miskini kuma shi ne wanda yake talaka abin da yake samu baya isassa. An fahimta? Kawai abin da alkur'ani ya faɗa to sai mu tsaya iya haka. Amma a ce za har wasu har ƙoƙari ma saboda zakakuranci har ƙoƙari aka yi a faɗi ma sunayensu, na ɗaya sunan shi kaza, na biyu sunan shi kaza. To wannan duk kakala ne, baya da wannan si. Saboda haka ba larura ba ne sai mun san wannan. Ya'maluna fil bahri, suna aiki da wannan a cikin ruwa, suna aiki da shi ko dai suna su ko suna ɗaukan haya, amma a cikin wannan kissa ya nuna haya suke ɗaukan mutane, suna fito da shi ne su ɗauko mutane daga wannan gaɓa zuwa waccan gaɓar. Wannan shi ne aikin da suke yi. Ta yiwu bayan wannan aikin kuma suna amfani da shi wajen su a cikin ruwa ɗin, wannan duk ba zai gagara ba, tunda nasu ne, in sun yi haya kuma za su iya su kama kifi kuma su sayar su abin nan, tunda dai buƙata ce da su. Ya'maluna fil bahri, yace fa aradtu an aibaha, sai dai niyyar in lalata jirgin ruwan ta hanyar in fasa shi in huda shi in cire allo ɗaya daga cikinsa, ba wai niyya ta in nitsar da waɗanda suke ciki ba ko in lalata musu abinda suke aiki da shi, a'a. Wa kana wara'ahum malikun, a gabansu akwai wani sarki, a gabansu akwai wani sarki can azzalimi, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Anan an ce wa kana wara'ahum malik, ba a ce maka azzalimi ba, amma abinda yake yi kasan zaka gane azzalimi ne. Ba a ce wa kana wara'ahum malikun zalimun ba, saboda kal jumlar ya'khudhu kulla safinatin ghasba ta nuna maka cewa azzalimi ne. A gabansu akwai wani azzalimin basaraki wanda yana amfani da ƙarfin sarautarsa, idan jirage suka zo wucewa ta gaban tsibirinsa to yakan tsare su, sa a caje su a duba su, wacce aka ga lafiyayya ce sai ya kwace ta yi masa aiki, sai ta yi masa ayyukansa. Sai sa Allah ta'ala ce ghasban, ta hanyar kwace. Inda a ce yana karɓa ne ya biya su yi abin nan, to ai ba laifi. Idan da zai tare su ya ce ina mai lafiyayyen jirgin ruwa, ga wani aiki a yi min, a yi masa ya biya su, shi kenan, babu wani laifi a ciki. To amma kwacewa yake yi. To kaga anan ya faɗi abubuwa guda biyu waɗanda su ne suka sa annabi, suka sa Al-Khadir alayhi salam ya fasa wannan jirgin ruwa. Na farko shi ne abin almaskana, wato kasancewar wannan jirgin ruwa na waɗannan miskinai ne, suna buƙatar taimako. Wanda yake da wannan wato matsayi, mutum ne mai rauni, ba shi da ƙarfi, za a fire na shi, ai akwai wasu jiragen a ruwan ba wai kawai nashi bane, kamar yanda hadisi inda muka karanta ya nuna cewa akwai ma'adir, akwai jiragen ruwan da suke fito da mutane. To amma sai na waɗannan Yahuda, wannan shi zai nuna maka cewa Yahuda na waɗannan ne saboda su ba yadda za su iya kwata kansu, sauran da bai yi musu wannan ba suna iya da za su kwaci kansu, ko akwai sanayya ko ko a'a su sun saba da shi sarkin, amma waɗannan ba su da gata, na haka yana iya kwaci jirginsu. To wannan shi ne abu na farko. Na biyu, bayan kasancewa miskinai ne suna buƙatar taimako, suna buƙatar taimako, sai kasancewa kuma ga sarki da zai kwace musu jirgin ruwansu. Wannan su dalilin guda biyu su ya faɗa a matsayin dalilinsa, sai ya fara gabatar da maskana ce fakanat li masakin, sai da ya fara gabatar da bayanin yanayin waɗannan masu jirgin ruwan don shi ya fuskanci girman buƙatar a yi musu wannan taimakon. Ba mutane ba ne waɗanda suna da ƙarfin da za su kwaci kansu, a masakin ne. Gabansu kuma akwai azalimin sarki wanda ya akhudhu kulla safinatin salihatin, ya akhudhu kulla safinatin saliha, akwai wanda yake karantawa da wannan saliha, kamar Ubay ce yana karanta Ka'ab ibn Ubay ibn Ka'ab da Abdullahi dan Abbas, da cewa Ubay ibn Ka'ab da shi aka tara mushafi, da a ce yana karantawa ne a matsayin Qur'ani, to da ka ganshi a cikin mushafi, tunda da shi aka tara mushafi, haka yana faɗar wannan ne a matsayin fassara, yana faɗar wannan ne a matsayin fassara. Ya akhudhu kulla safinatin ay salihatin, yana karbar kowane jirgin, yana karbe kowane jirgin ruwa lafiyayye, ba kowanne yake karba ba. To saboda haka ya ji tsoron kada wannan jirgin ruwan nasu ya faɗa hannun azzalimai, shi yasa ya fasa shi don su samu su kubuta. Don haka yanzu ya gaya masa dalilin da yasa ya yi wannan, kuma Al-Qur'ani bai gaya mana sun wuce ta gaban jirgin ruwan an musu caji ba, an musu caji ba, wannan duk an daɗe mana bayanansu, amma kai ka iya cikewa da ƙwaƙwalwarka, tunda har ya yi haka kuma wara'ahum a gaba akwai wannan, saboda haka sun zo an ga jirgin ruwansu a fashe an ce kai wannan lalace yake sun ci, saboda haka Al-Qur'ani ba sai ya maka wannan bayanin ba. Wannan zai nuna maka haƙuri a kan duk abin da za ka fuskanta na wahala, kakka kalle shi a matsayin Ubangiji Ta'ala yana wahal da kai, baka san menene a gaba ba, tana yiwuwa wannan wahalar da kake ciki sanadiyya ce ta samun wani abu da Allah Ubangiji Ta'ala ya shirya maka idan ka yi haƙuri. Allah Ta'ala yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yana yiwuwa ku so abu amma sharri ne gare ku, yana yiwuwa ku ki abu kuma alkhairi ne gare ku, saboda ka za ku iya kin abu kuma ya zan alkhairi gare ku, Allah shi ya sani ku ba ku sani ba. A zahirin wannan aiki a zahiri sharri ne, a huza maka abin da kake samun abincinka, a lalata maka shi, ai ba alheri ba ne. To amma kuma a can gaba Ubangiji Ta'ala ya shirya cewa wannan abin alheri ne gare su, don haka kakka shiga cikin damuwa ka ɗauka Ubangiji Ta'ala ya tsane ka ne ya jefa ka cikin wannan damuwar. In ka yi haƙuri ka jure, za ka ga ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya baka mummuna gwaggwaɓar sakamako a kan wannan. To wannan Annabi Musa alaihissalam ya gamsu, wannan zahirinsa ba ɓanna ba ce. Za mu zo mu yi bayani a nan gaba a kan wannan gaɓar, tunda wasu suna cewa Annabi Al-Khadir alaihissalam ya yi abubuwan da ya yi saboda kawai shi yana da ilimin baɗini, shi kuma ilimin baɗini ya saɓa wa ilimin shari'a, shi yana da ilmul haqiqati, shi kuma Annabi Musa yana da ilmul shari'ati, saboda haka yayi aiki da ilmul haqiqati ne, ilmul haqiqati kuma yana saba wa shari'a. To za mu zo mu yi bayani a nan gaba in muka zo rusa wannan mummunar aqidar da ake fakewa da wannan kissa a ƙarƙashinta, ake cusata, za mu ga cewa wannan abu da ya bai saba wa shari'a ba daidai yake da shari'a, shi yasa ma Annabi Musa ya gamsu. Inda ya saba shari'a, Annabi Musa zai ce a wannan ya saba shari'a, ni kuma Allah Ta'ala ya ce fa khudha bi quwwa, ka rike shari'ar da muka baka da karfi, ya zan khudhu ma atainakum bi quwwa, ya zan saki, da ba zai saki ba. Amma ya gamsu, sai mu da haka sai aka wuce ta gaba, ya ce wa ammal gulamu
wa أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
الله يجي وأما الغلام أما دنغنى دوان ننيارا فكان أبواه مؤمنين تو إيا ينسى بيو سنكسا جيبوا منين فخشينا أن يرهقهما سيبكا جتولا كده يترسى ساسو طغيانا وكفرا su fada cikin shigi da kafirci fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan sai muka nufi ubangijin su ya canza musu wanda ya fi shi tsarki wa aqraba ruhuma ya fi shi kusa da sada zumunci wannan shi kuma shine hujjar sa ko fassarar abinda ya faru tsakanin sa da yaron nan da ya murde wuya yanka shi ya murde masa wuya ya tsige masa wuya Allah ya ce wa ammal gulamu fa kana abawahu abawahu ana nufin mahaifinsa da mahaifiyarsa anan akwai taglib wato akwai taglib wanda shine rinjayar da janibin uba akan janibin uwa aka ce abawahu ana nufin al-abu wal ummu a mushafin ubay da qirar ibnu abbas wa ammal gulamu fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minaini to wa kana kafiran dinnan tafsiri ne da ya bayyana ya gabata a bayan mun fadi shi lokacin da muka zo kissar cewa kana kafiran zarifan ko qad tubi'a yawma tubi'a kafiran ko qad tubi'a yawma khuliqa kafiran tun lokacin da aka halicce shi an halicce shi da zuciya ta kafirci saboda haka nan kafiran ana nufin an halicce shi da zuciya irin ta kafirci ke kasassa zuciya busasshen zuciya zuciyar da babu amana babu tausayi babu tsoron Allah a ciki wannan koda ba a sarraha kalmar kafiran ba to za a fahimci cewa akwai ta a cikin qira'ar sab'a din ba koda babu ita a karance shi yasa a wasu guraren aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasanta cewa kafirin ne wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan akan cewa balagagge ne tunda inda ba balagagge bane ba za a sifanta shi da kafirci ba tunda kafirci da imani sifa ce da ake sifanta wanda yake baligi shi ake sifanta shi da kafiri ne ko mumini ne amma wanda yake yaro to shi sai dai a sifanta shi da abinda za a sifanta shi ta ba'al li abawaihi bitaba'iyya idan iyayensa muminai ne a dauka mumini ne saboda dan mumini dan musulmi ne idan iyayensa kafirai ne a dauka dan kafirai ne kawai to amma shi wannan a iyayensa mumine ne kaga idan har zai koma ya bi iyayensa ne kaga ya kamata ya bi su a matsayin shi ma mumini ne to sifanta shi da kafiri suka ce wannan yana nuna babba ne ya kai matsayin da za a iya sifanta shi da kafiri to amma jumhur sun tafi akan cewa yaro ne karami kamar yadda muka yi bayani a baya sifanta shi da wannan an yi sifanta shi da gulab ne na farko saboda bi itibari ma saysiru abin nan an sifanta shi da gulab don wannan ita ce sifa ta hakika ta shi shi yasa yazo cewa yal'abu ma'al gulman na al-ma'al gulman yana wasa cikin yara sannan kuma hadisin da yace tubi'a ammal gulam fa tubi'a yawma tubi'a kafiran yana nuna cewa yaro ne amma kuma tun farkon halittarsa ubangiji ta'ala ya halicce shi bisa ga wannan shi yasa abul abbas al-qurtubi a cikin sharhin da yawa talkhisin da yawa muslim yake fassara wannan tubi'a yawma tubi'a kafiran yace khuliqa qalbuhu ala sifati qalbi al-kafiri an halicci zuciyar shi bisa sifar zuciyar kafiri min al-qaswati wal-jahli wa mahabbati al-fasadi yana da ke kasashiyar zuciya ga kuma jahilci ga kuma san banna wa darar al-ibadi da cutar da bayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yace law adraka la arhaqa abawahi tughyanan wa kufra da a ce ya balaga to zai jefa iyayensa cikin kafirci da ainihin shishigi da wuce iyaka kaga ashe bai balaga ba ce law adraka kaga alama cewa a lokacin bai kai wannan matsayi ba to haka wannan shine abin da yake rajihi wajen bayanin shi wannan yaro ne kankani yace fa kana abawahu mu'minaini fa khashina sai muka ji tsoro wannan karashin maganar Sheikh Khadir ne fakhashi na Sheikh Khadir shi yake fadar haka sai muka ji tsoron an yi rihiqahuma tughyanan wa kufra ya jefa su cikin shishigi da kuma kafirci fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma sai muka yi nufin ubangijin su ya canza musu khairan min wanda yafi shi alkhairi khairan minhu zakatan wanda yafi shi tsarkaka wa aqrabu ruhma kuma yafi shi kusa da sada zumunci waɗannan wannan abin shine abin da muka yi hango tare da wahayin da ubangiji ya mana inji Qadir shi yasa muka yi abin da muka yi lokaci yayi dole mu dakata anan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh